بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمانا mara bada wannan da zuwa wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma masallacin alfurqan a yau yammacin ranar 17 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wanda ta yi daidai da ranar 22 ga watan 6 shekara ta 2016. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 24 a cikin suratul hijr wadda muke karanta tafsirin ta a waɗannan kwanaki. A cikin tambayar da ta zo jiya akan sallar tarawih, ina ga tambayoyi sun biyo baya da yake buƙatar nan ƙara bayani, wato yin witri yayin da muke yake sallar tarawih a bayan liman. To tambayar shine, idan mutum yayi shafa'i da witri a bayan liman, to ba zai sake wata sallah ba kenan da daddare, ko kuwa in ya samu hali ya samu tashi da daddare yana so ya yi sallah, yaya zai yi? To na gaya muku akwai ra'ayi biyu na malamai. Na ambaci ra'ayin Imam Malik, wanda shine abin zabi, shine abin da muka rinjayar cewa idan mutum ya tashi da daddare, ko kuma koda mutum yana da niyyar daga baya ya tashi ya yi sallar dare din, to ya yi shafa'i da witri tare da liman domin ya samu falalar da ke cikin hadisin Abi Dharr, na mutum ya yi sallah tare da liman har a gama domin a rubuta masa ya kwana yana sallah. To sannan in ya tashi da daddare sai ya rinka raka'a biyu kawai. Waccan shafa'i da witrin da ya yi a farkon dare, in aka hada da biyu da ya yi, ya zamanto dai sallar da ya yi a cikin dare din witri ce. An fahimta? Wannan shine abin da Imam Malik ya fatawa da shi a cikin Mudawwana, kuma a cikin ra'ayoyi da ya gabata na tabi'ai, wanda Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya kawo su a cikin littafinsa Qiyamul Layl, wanda aka yi muktasar ɗinsa, muktasar Qiyamul Layl. Ɗaliban ilimi za su iya komawa su ga bayanin aqwal ɗin da malamai suka tafi a kai, da kuma fuskar rinjayar da ƙaulin Malik, wanda rahmatullahi alai, wanda jiya mun ambata cewa saboda akwai asali a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu a zaune bayan ya yi shafa'i da witri. Saboda haka za a iya yin sallar nafila a cikin dare bayan witri, babu komai, musamman in ya zamanto saboda neman maslaha ne yasa aka yi haka. Da haka kaga in mutum ya yi haka, ya haɗa maslahar guda biyu. Kuma koyaushe muna faɗa a cikin shari'a, abinda zai sa ka samu maslaha biyu ya fi ka samu ɗaya, kaya da ɗaya. Kaga in kai haka ka samu maslaha biyu, ka samu maslahar wato yin sallah tare da liman har ya wato yin sallah tare da liman har a gama ka samu wannan ladan, sannan kuma ka samu ladan yawaita sallah da daddare da yin sallah a ƙarshen dare, duk da yake baka sanya witrin ka, ya zamanto shine ƙarshen sallar da kai a cikin dare din ba. Amma mun faɗi taujihi fuskantarwa da malamai suka yi na ku sanya sallar ku ta ƙarshe a cikin dare ya zamanto witri, cewa ma'ana abinda ake nufi wato kada ku yi ku rinka yin sallar dare har alfijir ya fito, ba ku yi witri ba. Alaikum salam. Na'am. Tahajjud, tahajjud ya farko tukuna, bari mu gane ma'anonin. Akwai kalmomi guda uku ko hudu: akwai qiyamul layl, akwai tarawih, akwai tahajjud. Qiyamul layl ita ce sallar dare, duk sallar da mutum ya yi bayan sallar isha har zuwa hudowa alfijir qiyamul layl ake kiranta. Idan cikin azumi ne ana kiranta qiyamul ramadan, tsayuwar dare cikin watan ramadan, ko kuma a kirata tarawih. Tarawih jam'i ne na tarwiha, tarwiha shine hutu, saboda wato sallar da ake yi cikin Ramadan a jami'i a masallaci ana kiranta tarawih, wato saboda ko yaushe aka yi raka'a biyu ko hudu akan dan huta sannan a sake yi, to wannan hutun shine raha, daga nan aka samu tarwiha ake cewa tarawih, mun kuma muke cewa da Hausa asham. Sallar da aka yi kenan a cikin dare ana hutawa ita ce tarawih. Mutanen Madina farkon mutanen Madina su sai su huta, a Makka kuwa yanda suke yi wannan kuma tun a lokacin tabi'ai ne, tun a lokacin tabi'ai lokacin Umar ibn Abdul Aziz, idan an yi wannan hutun bayan an yi raka'a hudu to sai su tashi sai su yi tawafi, mutane sai su tashi masu son su yi tawafi sai tawafi, masu son su huta su huta, to suna yin haka a raka'a 20 kaga za su yi tawafi bayan kowace raka'a hudu, bayan raka'a hudun farko su yi tawafi, bayan raka'a takwas su yi tawafi, 12 su yi tawafi, 16 su yi tawafi, so raka za su yi tawafi har sau hudu kenan ko? To mutanen Madina sai suka ce to tunda mutanen Makka suna yin tawafi bayan raka'a hudu sai suka ce to mu a maimakon kowace tawafi da za su yi bari mu ƙara raka'a hudu, saboda haka sai suke raka'a 36 bayan 20 din da suke tare da ƴan Makka, sai su ce to ƴan Makka sai mun zo mun kamo ku, maimakon tawafi da kuke mun kuma bari mu ƙara raka'a hudu a kowane tawafi, tunda kuna tawafi hudu bari mu kuma mu ƙara raka'a hudu sau hudu sai mu samu raka'a 16, saboda haka sai su yi raka'a 36 da Shafi'i da Wurtiri raka'a 3 raka'a 39, haka ake a zamanin Umar ibn Abdul Aziz har lokacin Imam Malik, aka ce a can zamana a koma yanda ake a zamanin Sayyidina Umar raka'a 23, yace kyale mutane da abin da suka saba akai, wanda ya nuna kan cewa ba a tsanantawa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatu layli matna matna, sallar dare raka'a 22 ce, amma wadansu suka tsananta wai in ka wuce raka'a 11 kamar kai bid'a, wannan kuskure ne, rashin fahimtar addini ne, ga abinda Imam Malik yace, kaga wanda suka san suka fahimci sunna kenan, yace kyale mutane da abin, yana tunanin cikin mudawwana, to tahajjud na uku shine tahajjud, tahajjud an dauke ta daga alhujud shine bacci, tahajjud an dauke shi daga alhujud ya shine bacci, to ana ce mata ita tahajjud ita ce sallar daren da aka yi bayan an yi bacci a tashi a yi ta, ayi sal ayi bacci a farkon dare sannan a tashi a yi ta a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare, ita ake ce mata tahajjud, an fahimta? To shi yasa wada shi yasa yanzu shi yasa za ka ga harami a Saudiya suna yin haka, haramin Makka da Madina al'ada ce da tsafiya, idan an yi tarawi a farkon dare sai a koma gida masu bacci su bacci, sannan sai a dawo kuma a ƙarshen dare ko a tsakiyar dare sai a yi sallar dare, wannan ita ce suke ce mata tahajjud, sunan ya dace tunda an yi ta bayan an yi bacci, to amma ba sai a masallaci ake tahajjud ba, ko kai a gida zaka iya tahajjud, in kai bacci a farkon dare ka tashi zaka yi tahajjud, wadansu suna cewa wannan wai bid'a ne, ai tarawi kawai aka sani ba a san ai sallar dare har nau'i biyu ba daban, to wannan shi ma rashin fahimta ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da salo daban-daban na sallar na qiyamul layl insa, daga cikin salon da yakan yi akwai irin wannan, kamar yadda aka ruwaito a hadithin Ibn Abbas wanda mun karanta yayin da muke karatun Sahihul Bukhari, cewa bayan ya zo gida ya yi sallah raka'a hudu sannan ya kwanta, sannan ya tashi ya yi sallah raka'a biyu sannan ya dan kwanta har sai da alfijir ya fito tukuna, sannan ya tashi ya raka'a ta alfijir, a wata riwayar na hadithin Ibn Abbas ya yi sallah raka'a biyu sannan ya kwanta, ya tashi ya yi alwala ya sake sallah raka'a biyu sannan ya sake kwanciya, sannan ya sake tashi ya yi sallah raka'a biyu ya sake kwanciya, ya yi haka har sau uku a cikin dare, saboda haka kaga idan mutum ya ce dole in za ka yi sallar dare sai dai kai a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare, to laqad tahajjara wasi'an, abinda Allah ya yalwata, abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa ya yalwata ya bude hanya shi ya kuntata shi, wanda yawanci masu irin wa'annan fahimta su ne suke kuntata fahimtar addini, wanda sai kaga an sa wa mutane shidda ta ba kai da ba dalili, ai ta rigima da su, su ta cewa abu bid'a ne, saboda sun kunta ta fahimta ta addini, bayan kuma inda sun fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam, za su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude wa mutane salo daban-daban, domin kowa da irin halinsa, kowa da irin dabi'arsa. Addini haka ya gada sauki da hanyoyi daban-daban na yin su, inda ya zamanto cikin da'irar koyi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne, da abinda yake ya samu asali daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu komai. Na'am. Shikenan, yawwa. Kuna ji, waɗansu suna yin wuturi da a yanda suke yi a haramai. In aka yi tarawi sai a yi wuturi, in aka yi tahajjud ma sai a yi wuturi. Daga baya malamansu suka yi fatawa, suka ce tunda a masallaci ɗaya ne ba a yi wuturi sau biyu ba, saboda haka wuturi kuma an fi so a yi shi a ƙarshen dare. Saboda haka sai suka ce za a yi tarawi banda wuturi, a rinka tarawi ba wuturi, wuturi sai a sa shi a lokacin tahajjud, shikenan sai ake da wuturi guda ɗaya. Kuma wannan ya fi sauƙi, ko da liman daban ne, amma dai tunda dai a masallaci ɗaya ne, kuma yawanci masallatan guda su ne dai, to sai ake sanya wuturi ɗin a lokacin tahajjud ba a lokacin tarawih ba. To wannan ya ce ya halatta idan mutum yana sallar tarawih ya rufe idonsa yayin da yake karatun sura, domin hararo surar ba a rufe ido a cikin sallah. Rufe ido a cikin sallah yana daga cikin bid'a, domin sabanin ɗabi'ar mutum ne, kuma sallah an zo da ita akan ɗabi'arta, akan mutum a cikin ɗabi'arsa, kuma koyi da waɗanda suke ba musulmi ba ne, don waɗanda ba musulmi ba su ne suke rufe ido yayin da suke addu'a. Saboda haka bai halatta mutum ya yi ba, illa idan kamar karatu ya kakare maka, in karatu ya kakare maka kana so ka hararo surar, ka ɗan rufe ido don ka tuno yadda surar take. Kun san akwai wani bawan Allah, wato ana jarabawa, sai aka ga ana cikin jarabawa sai a ga yayi haka da kansa, a ga ya sake ganin yayi haka da kansa a Madina ne aka yi. Me malami mai kula da jarabawa invigilator sai je yace tashi, yace mene, ya fitar da shi ya kai shi staff room cewa ana tuhumarsa da sata, yace domin koya sai ya ganshi yayi haka da kai ya juya shi. To sai da aka zo aka fito kai, sai aka tambaye shi me yasa kake haka, yace shi wato taka littafi da aka bashi, muzakira da aka bashi hand out, ya haddace ta kamar hoto. Saboda haka in aka da aka yi masa tambayar yana so ya ga inda ansa take, sai ya koma farko, sai ya ga feji na farko, sai ya haka, wato ya bude takarda kenan, feji na biyu, sai ya sake haka feji na uku kenan, har sai ya je inda ansa take, sannan sai ya hararo ta sai ya rubuta. Ya ba mu kowa dariya aka ce, to kuma ka je ka ci gaba da zanen jarabawar ka. To akwai wanda za su je a radio, wato abinda ake nufi, wato mutum ya wato girgiza kan yake ya sun wato ya sunkuyi da kan, sannan ya dago shi sai ya dama da shi, wato ya bude feji kenan, ya bude takarda. To idan mutum yana da irin wannan haddar, kun san shi yasa aka yi mushaful huffaz, wannan alqur'anin wanda yake karewa da aya, kowace feji ya kare da aya, yanda kasan da makaranta kowa da yanda ya san yanda ya rubuta allansa, kowa zai iya hararo yanda allansa yake, da haka zai tsare haddar, zai kiyaye haddar. To yanzu sai aka yi mushaful huffaz, wannan mushaf da dai muke da shi yanzu wanda ya yaɗu a duniya, wanda asali mutanen Syria suka yi shi. To za ka ga kowa idan da wannan ya yi haddarsa, to haka zai rinka hararo feji. To idan karatu ya rikice maka wani lokaci, in ba ka rufe idon, in ka rufe idon zai taimaka maka ka rinka ganin kamar kana halarto hoton ne. To in dan da wannan maksudin ne kai shikenan, amma in wai dan wannan ya kara maka khushu'i da tsoron Allah, wannan bid'a ne. Amma in da maslaha ne, da abu ne wanda yake kayi shi don wani dan lokaci dan kankani, har ya zamanto kan cewa karatun naka ya mike, babu laifi. Sannan ya halaccin lokutan sallah na application din wayoyi yaya yake, ko mutum zai iya dogaro da shi, kuma yakan iya fara sallah da zarar lokacin ya kada, ko kuwa wato a wato kun san Allah madaukakin sarki ya ce rana da wata alisafa suke ash-shamsu wal qamaru bi husban da lissafi suke tafiya saboda haka za a iya lissafin lokacin sallah da inda tafiyar rana take saboda ka'ida ce ba ta canzawa kuma da computer ne saboda haka kamar yanda muke dogaro da lokutan sallah a cikin kalanda su ma su din ne dai a cikin computer ko a cikin waya ko a agogo agogo wanda ake da lokacin sallah wanda ko lokacin sallah yayi zai maka kiran sallah ko ya dan maka dan dildil ko ya dan muntsine ka duk wannan a bisa asali ne da malamai suka tafi akai cewar lokacin sallah ya halatta a tabbatar da su da lissafi amma tsayuwar wata bai halatta a tabbatar da shi da lissafi ba akwai bambanci tsakanin biyu wannan ka'ida ce ta malamai al-Imam al-Qarafi a cikin littafinsa al-Furuq ya bayyana farq wato bambanci tsakanin ka'idar tabbatar da lokacin sallah ta hanyar lissafi da kuma rashin tabbatar da tsayuwar wata ta hanyar lissafi tunda malamai sun tabbatar babu laifi zaka iya dogaro da shi sai dai kamar yanda ake cewa saboda lissafin nan akwai za a iya samun kuskure ko sabani wajen yanda ake yi shi yasa ake cewa mutum ya rinka bada lokaci minti hudu kari da rage wato idan aka ce lokacin yayi to ka kara minti hudu kafin ka shiga sallah idan kuma lokacin da zaka yi ihtiyabi kamar lokacin sahur in an ce ga lokacin kafin lokacin da karfe hudu ka kama bakinka da minti hudu kafin lokacin da kamar minti hudu ka kama bakinka wannan ihtiyabi ne saboda yiwuwar samun kuskure kuma akan samu din za ka ga applications din daban-daban ne wani lokaci bisa tsarin da aka bi domin akwai tsarin da ake bi bisa yadda kalandar ummul qura take tafiya akai akwai wanda suke bi na rabiqatul alamil islami akwai wanda suke bi na madhabar hanafiya akwai wanda suke bi na wato lajnar fatwa ta jami'atul azhar to akan dan samu dan kuma dan bambance-bambance musamman wajen lokacin sallar la'asar da lokacin sallar isha da har ma lokacin sallar asuba yawanci sallar azhar ba a cika samun bambanci ba amma waɗannan lokutan guda haka zalika sallar magarba amma waɗannan lokutan guda uku akan dan samu bambanci ita sallar isha saboda ta fuskar a batun fassarar shafaqi da kuma istilahi ummul qura sun dauka sallar isha tana shiga awa 1 da rabi bayan faduwar rana bayan lokacin sallar magarba saboda haka wannan ka'ida ce muqtarida ba ta sabawa su kuma wanda suke bin tsarin hanafiya tafsirin shafaqi a wurin su shine bacewar haske fari ba jaja din nan ba saboda haka a wannan yasa wani lokaci lissafin yake shan bambam haka zalika lokacin sallar la'asar dan hanafiya su suna ganin a lokacin sallar la'asar suna ganin lokacin sallar la'asar sai inuwa ta kai wato so biyun tsawon mutum jumhurin malamai kuma akan cewa idan inuwa ta kai daidai da tsawon mutum shi lokacin sallar la'asar yakan shiga to akwai irin waɗannan bambance-bambance da ake samu dan haka ihtiyaf shine mutum yayi amfani da wannan ka'ida duk lokacin da suka fada ka sa minti hudu ko minti hudu da ƙari ko rage kamar akwai program din irin su Muslim Pro ba kiran kasuwa nake musu ba da sauransu dai daban-daban a cikin wayoyi na'am cin gurasa lokacin sallar isha yayi to waye yace cin gurasa shine zai iyakance maka tsakanin magruba da isha menene dalili menene madogara ai wannan kaga sai a kawo hadisi ko tunda dai lokacin sallah kiyasi baya shiga cikin su tauqiti mun ga hadisin farko na muwatta shine awqatus sala jibrilu malaika jibrilu da kansa ya sauko ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah saboda haka wannan kuskure ne wannan zahiri na kuskure ne sallar isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar isha idza ghaba ash-shafaq kuma yazo a cikin hadisi ash-shafaqul humra abin da ke nufi da shafaqi shine jaje-jaje da yake zama kasancewa a sassa, idan ya bace to lokacin sallar isha ya shiga ko da sauran haske. Indai shafaqi ya bace, domin wannan shafaqin shine ragowar wato hasken rana yayin da take haska sararin sama. In ya bace ya nuna kan cewa ranar ta yi nisa, wato an yi nisa daga wato ranar ta yi nisa da nan wajen, ta daɗe da faduwa. To wannan shine ka'ida da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar. Idan Annabi sallallahu idan akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tsakanin lokacin sallar isha yana shiga bayan an cinye gurasa daya da lokacin sallar magriba, to al-ra'su wal-ain, sai a yadda. In ko ba haka ba, wannan shine ainihin kirkiro abu a cikin addini wanda ba shi da asali. Wai lokacin bude baki ba sai ladan ya kira sallah ba, daga lokacin ya shiga shikenan. Lokacin rana na faduwa, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabati ash-shams faqad aftara as-sa'im. Idan dare ya fuskanto daga nan ya nuna gabas, a rana ta juya baya daga nan ya nuna yamma, kuma rana ta fadi, to mai azumi ya fa wato ya sha ya kare wato ya gama azumin sa ai wato kuma bai ci ba, azumin ya kare, wannan yin wabban zai yake saboda hagar ma ya ci tun a lokacin. Ba kiran sallah shine yake nunawa ba, abinda yasa da ake dogaro ga kiran sallah saboda ladane masu sanin lokaci ne, ba a sa mutun ya zama ladan sai yana da sai ya san lokaci. Har yanzu a Madina jadwal da ake yi timetable da ake na lokacin sallah na watan Ramadan daga ofishin sarkin ladanan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitowa, ba sa gaya maka lokacin sallah asuba, sai dai sai maka lokacin imsak a ciki, minti 15 kafin ai kiran sallah a salatu shine lokacin da za a rubuta a kai, dan kada kai ganganci, tunda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin bude baki da hudowa alfijir gurgudan mutum ya karanta aya 50, haka yazo a hadisin Zaid ibn Thabit ko da muka karanta umda, tsakanin sahur cin abincin sahur da hudowa alfijir gurgudan mutum ya karanta aya 50. Allah ya ji kan Dr. Hassan Gwarzo da rahma, tun muna samari wata ran yazo yace to shi irin lecture da ake ta SAS din nan, yace shi ya gwada ya karanta ayoyi 50 da agogo ya auna, yace a takaice wato gurgudan minti 15, gurgudan minti 15, wato karatu na a hankali daki-daki kenan. To wannan shi suke rubutawa, abinda yasa aka dogara ga ladane kenan. Amma ba wai sai ba sharadi bane cewa ba za ka bude baki ba sai an gama kiran sallah. Daga zarar ladan ya ce Allahu Akbar lokaci yayi, ko kuma daga zarar agogon ka ya nuna maka cewa wannan shine lokaci, musamman kuma masu agogo a rinka yin wani abu, dan sau da yawa waɗanda suke da agogo da yake nuna lokacin sallah ko na kalanda din ko kuma na cikin waya, mutum ya rinka dubawa. Kamar in kai tafiya an ce ga lokacin da rana take faduwa, in ka je fili ga lokacin sallar magriba, ka tsaya ka duba ka gani fa'ilan lokacin sallar magriba rana ta fadi ko bata fadi ba, yawan lokaci za ka ga ranar tana faduwa a daidai lokacin. To haka in kai irin wannan, daga zarar lokacin yayi ko ba a kira sallah ba, sai ka sha azuminka domin kana da yaqini, kana da wato zato mai karfi akan cewa rana ta riga ta fadi. Kada ku yi ta ladanin yan mai shinkafi wanda idan ya zo zai zo ce mu a lokacin babu duk irin wannan agogon, sai ladan ya kira sallah sannan za a yi bude baki. Idan ya zo zai hau kan hasumiya inda zai kiran sallah, sai ya tsaya ya shagaishe da mutane, yana ta jan hankalin mutane, ya tsaya ya hira da wannan can, sai ya hau, in ya hau din ba kuma sai ya duba nan wato ya ja tunanin mutane can, sai kuma ya sa hannu akan kunne ya kiran salatu, wato gashi nan an sake ku. Amma inda mutum ya san cewar ya fahimci karatu, kaga ladan ba zai rike masa mara ba, tunda abu ne wanda yake Allah ya riga ya sanya. To za mu tsaya sauran wa'annan tambayoyin, sai Allah ya kai mu gobe insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان
ولقد علمنا المستقدمين
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
الله يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم كما حقيقة باب الشكة منا سن مغباتا أغريكو مغباتا وأن دسيك غبغريكو ولقد علمنا المستأخرين كما منا سن كما للي باب الشكة حقيقة منا سن مجنكرتا المستقدمين وتوأن يعند الله يتي شيني يكي راير وكما شيني يكي متروا سبو دهك ونن باوي كوبا كوي hadda waɗanda suka gabace ku wato tun daga annabi Adam har zuwa lokacin ku ko da ake zantar da ku alqur'ani Allah ya san su al'umumi daban-daban wa qurunan baina zalika katira da karni tsara daban-daban tsakanin su da yawa wanda Allah ne kadai ya san yawan su Allah shine yake sanin su babu kuma wanda ya san su in ba Allah ba duk binciken da zaka yi da haƙar da zaka ba za ka taba hako duk waɗanda suka rayu a waje ba yanzu ba ana ta archaeology ba ai ta hako birane da aka riga aka rufe an da haka ne aka hako kasar Babylon inda annabi Ibrahim yayi zama inda annabi Ibrahim ya taso a ciki da haka ne aka hako Masar din Fara'ina da haka ne aka hako inda adawa suke madain al-ahqaf a can Brazil ma da aka hako yan maya wari daban-daban amma ba za ka taba sanin suwaye ba dawa-dawa aka yi a nan wajen sun zama kasa in ma an samu kwarangwal dinsu kwarangwal din zai nuna maka na mutum ne guda daya ina sauran suke kuma wani irin mutum ne ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ba wanda zai iya gaya maka tarihi a hakikanin gaskiya sai Allah wala qad alimna almustaakhirin kuma mun san waɗanda suke majinkirta waɗanda za su zo daga baya nawa za a yi mutane nawa za a yi karni nawa za a yi shekara nawa duniyar za ta yi kafin ranar kiyama ta tashi kamar shekara nawa ta yi kafin mu wannan sai Allah wannan sai Allah to kaga wannan shi kansa wato nuni ne da sanin Allah shi kansa Allah ya ce ya san wannan shi kansa bayanin ilimi ne domin ilimi ne da dan adam din yana da hankali ya san cewar ya fi karfinsa duk dan adam ya san cewar ba shi da wannan sanin abu ne wanda yake ya faru a duniyar da shi ya zo ya rayu a ciki ya zo bayan waɗanda suka gabace shi amma bai san su ba ko ba zai taɓa sanin su ba ba shi da kuma hanyar da zai taɓa sanin su ko ba inda zai samu wannan ilimin to Allah ya ce shi ne ya san wannan ballantana abinda zai zo daga bayansa ba zai taɓa sanin wannan ba haka za ka ringa ganin kamar wato wani labule ne aka sa maka ta gaba aka sa maka ta baya nan iyakan nan shi kadai za ka sani kawai ga ka gani me a bayan labulan nan wanda ta gabata ba yadda za a buɗe maka ba za ka sani ba ka ce za ka buɗa ka gani nan gaba su waye za su zo me zai zo za ka taɓa sani wannan sai Allah sannan Allah ya ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhum akwai wani tafsiri wannan walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin an yi masa fassara daban-daban daga magabata daga cikin jumlar na fassarar da aka kawo shine an ce wannan ayar akan waɗanda suke zuwa sahun farko da wanda suke zama a baya cewar akwai waɗansu a wato saboda mata suna yin sallah a baya saboda sangar waɗansu saboda gudun fitinar mata sai su rinka gaggautawa su zo sahun gaba to su ne almustaqdimi waɗansu kuma saboda sha'awar in an yi ruku'u su rinka ɗagowa suna kallon mata tsala daga munafikai ko wanda suke sababbin musulunci sai su rinka baya-baya don su zamanto kusa da sahun mata to aka ce shine ayar take nuni akan wannan har an ruwaito hadith wanda waɗansu daga cikin malamai sun ce hadisi ne munkar amma Sheikh Al-Albani ya karkata zuwa garin jayar da hadith din cewa hadisi ne wanda ya inganta was sahih ya abinda yake abinda yake yafi yake fin karfi hadisi ne munkar akwai nakara a cikin sa saboda na farko dai wannan bashi da alaka da jerin gwanan ayoyin ma'ana ta farko da muka fada shine yafi dacewa da ma'anar da ayat ta sauka akai domin nuna wato nuna izzar Allah ne da girman ilimin sa wajen rayarwa da matarwa cewa a wajen rayarwa da matarwar waɗanda Allah ya rayar da wanda kuka sani da wanda baku sani ba da wanda kuka riska da wanda baku riska ba sai dai labarin su kuke ji da ma wanda baku samu labarin su ba Allah shine ya san su kuma waɗanda suka mutu daga cikin su da waɗanda za a rayar da su daga bayan su duk Allah ne ya san su to kaga wannan ita ce ma'ana wacce take zata dace da jerin gwanan ma'anonin yadda ayoyin suka zo amma cewa tana magana akan sahun sallah ne wanda wannan ya faru a Madina ne ayar wato bai dace da jerin gwanan yadda ayoyin suka zo ba saboda haka za ku ga wannan tafsiri amma kamar yadda al-Imam Ibn Kathir yace a cikin tafsirin sa wa fihi nakaratun shadida musamman kuma mai duba ilimin ilal idan ya tsaya ya duba akwai abin da yake karfafa kan cewar maganar wani ce maganar Abul Jauza ne wanda ya ruwaito hadisin daga Ibn Abbas maganar ce waɗansu daga cikin masu riwaya suka yi kuskure suka bi aljadda suka ce Abul Jauza an Ibn Abbas an Annabi sallallahu alaihi wasallam an saban Abul Jauza ya ruwaito hadisi sai a ce daga Ibn Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam so waɗanda ba su tantancewa sai suka bi wannan hanyar basu tsayar da hadisin akan Abul Jauza ba wanda yake shine sahihi wato fassara ce ta shi Abul Jauza ba abu ne wanda aka dauka kashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan Allah yace wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lallai ubangijinka shine mai tara su wato rana al-qiyama al-hashr shine a tattaru kowa da kowa وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا مكتتر اسو بمبر wani ba daga cikin su haka za a tara kowa ba wanda zai ce yau ba wanda zai ce ba zai je ba ba wanda zai ce ba zai fito ba kowa to Allah yace ubangijinka shine ba wani ba shine mai tara su ba wani ba innahu hakimun alim hakika shi gwani ne mai hikima ne alim masani wato hikimar sa ta sa bayan wato yayi tsarin da zai dawo da su bayan mutuwar su domin gwanintar da ta sa ya fara halittar su ita za ta sa ya dawo da su domin kaga shine munasabar kawo wannan sifa ta Allah ta hikima ta gwaninta wato in aka ce innahu hakimun sai ka tuna to sai ka tuna irin gwanintar Allah Allah da yayi saman nan Allah da yayi waɗannan ka'idodi Allah da yayi gravity Allah da yayi lantarki Allah da yayi electromagnetic forces Allah da yayi nuclear forces strong the weak nuclear forces Allah da yayi irin wannan gwaninta wajen halittar embryo Allah da yayi genes ya har hada su yayi chromosomes Allah da yayi waɗannan duk irin wannan gwaninta saboda ka in yace zai lallai zai shine dalilin aka ƙara wannan ayar da innahu hakim Allah gwani ne alim masani ne tunda ya san su gabaki daya ya san kowa inda yake saboda haka in yazo yace ballantana kuma al'amarin Allah jalla wa ala dan Allah madaukakin sarki cewa zai yi yake kasa fito da duk abin da ke cikin ki na mutane to wanda aka binne shi a tekufa har shi wanda aka sheke shi fa kamar inda yan inda suke shekewa kamar yadda ya faru ga wani bawan Allah wanda yake jin tsoron haduwa da Allah yace idan na mutu ku kona ni idan kun kona ni ku je bakin teku ranar da ake guguwa sai ku ranar da ake guguwa sai ku sheke tokar saboda ya zamanto kan cewa ta yayyadu ta watsu a cikin teku da a cikin kasa domin idan dai Allah yana in dai Allah ya sami iko a kaina ina jin tsoron haduwa da Allah to da yana ganin in yayi haka ya sha ya tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama sai Allah ya ce ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadan kamar an yi ne ranar alkiyama wato Allah zai fada amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma har an yi sai ya ce ma kasa duk abin da yake na jikin wani har hado shi ki fito da shi yace mace ku duk abin da yake na jikin wani har hado shi ka fito da shi sai ya fita yadda shi mutum sannan Allah ya tambaye shi me yasa kai abin da kai yace Allah tsoranka tsoran haduwa nake da kai Allah yace je kana gafarta maka saboda wannan razanar da kake ciki da tsoran haduwa da Allah to kaga udura Allah kenan to Allah da yake yana da wannan sanin to shine zai tayar da su kuma sai Allah yace wa inna rabbaka bai ce wa inna Allah ba bai ce Allah zai tayar da su ba dan kar ka dauka wato ana Allah shine mai kudura akan wannan amma domin a rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ubangijinka shine zai hada su saboda ka kwantar da hankalinka basu kuce masa ba zai hada su ya tattara su gabaki daya kuma wanda zai yi wannan ubangijinka ne mai baka taimako mai kare ka mai isar maka abinda masu maka izgili suke maka su masu izgilin da su da wani su duk gabaki daya ubangijinka zai hada su saboda ka kaga da aka kawo wannan domin a yi rarrashi da tausasawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna da kwantar da hankalinsa cewa wanda zai yi hashuru din nan ba wani bane ubangijinka ne wanda shine yake kula da kai tun a nan duniya saboda haka shi da yayin da zai yi hashuru din ya tattara shine zai yi saboda haka zai kula da kai kenan dan haka a cikin wannan akwai kwantar da hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake a cikin wannan makami na nura kudrar Allah da nuna cikakkiyar isar Allah aka nuna rahmar Allah da kulawarsa ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi na'am
wa laqad qalaqana al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna qalaqnahu min qablu min naris samum wa idh qala للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
نعم الله يشي ولقد خلقنا الإنسان كما حقيقة للي من هلتش متون على الجنسي أكيني في النبى آدم shine al-insana din min salsal daga tabo wanda yake mai amo wato mai kara wanda taban da ya bushe wanda yake da salsala al-salsala shine akwai al-salsala akwai as-salil al-salsala shine sauti wanda yake mai tarji'i mai tarji'i ne zaka ji in ka ji sauti zaka ji kir haka ji yana tarji'i wani kuma ka ji yayi ya rinka tafiya maddi na farko shine salsala mai tarji'i shine ake cewa a cikin kiran salla ake magana akan tarji'i waɗansu malamai suka yi cewa ba sa so hayya ala sala haka wannan shine tarji'i amma babu laifi ai madda aka ce karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kanat maddan bismillahir rahmanir rahim yana yin madda yamuddu arrahman yamuddu arrahim kamar yadda yazo a hadisin ummu salam to al mad sautin da yake da madda yana tafiya a hankali kafin ya yanke shine ake ce masalil wanda yake kuma yake tarji'i kamar yana amsa kuwa wannan shine ake ce masalsala to al-salsal shine yumbu wanda idan aka bar shi ya bushe yana ƙara in ka kwankwashe shi zaka ji yana ƙara yana amo shi yasa suke cewa yumbu mai amo an halice shi daga yumbu mai amo, wanda idan aka sa shi a cikin wuta sai ya zama tofaha, shi ne kasko. An san kasko ai, kasko kasa ce wadda yake ake sa ta a cikin wuta don ta yi ƙarfi domin ruwan ya tafi na masu yin tukunya. To Allah ya ce mun halicci mutum shi ne annabi Adam, min salsalin daga taɓo wanda yake mai amo, min hama'in masnun daga yumɓu wanda yake masnun. Al-masnun ɗin nan akwai fassara daban-daban, waɗansu da yawa sun tafi akan cewar yumɓu wanda yake mai wari, domin yumɓu in ana so a yi gini da shi sai an haɗa shi. Kun san da yanda ake yin ginin ƙasa, in aka haɗa ƙasar za a har haɗa ta da abubuwa a da makuba da sauran, sai a bar shi tukuna ya tsumu ya zamanto yana mai wari. Wato sai da aka bar shi tukuna ya tsumu, aka haɗa shi da ruwa ya tsumu har yana wari, sannan aka mayar da shi salsal. Wato shi salsal ɗin taɓan wanda yake mai ƙarar daga asalin yumɓu ne, wanda yake an cakuɗa shi, an caccakuɗa shi har ya zamanto mai wari. Ko kuma almasnun almutaghayyir, wanda yake ya jirkita, an harhaɗa shi har ya canzu daga yadda nau'in wato ɗaiɗaikunsa yake. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna, to saboda haka daga asalinsu ɗaya sanna bi ma'ana taghayyara, saboda haka almasnun almutaghayyir, wanda yake ya jirkita ya canza. Waɗansu kuma suka ce sanna ɗin nan wato almusawwar, wanda aka suranta shi, saboda haka almasnun ai almusawwar, wanda aka yi mutumuntuminsa, wato haka, wato aka yi shi aka fafe cikinsa kama aika aka yi tsanarsa. Wato haka Allah maɗaukakin sarki ya yi annabi Adam, cikinsa ba komai, aka ha, wato aka wato aka gina shi aka yi mutumuntuminsa, shi ne da aka yi mutumuntuminsa daga yumɓu, wanda yumɓun da aka ɗauko shi ne aka yi mutumuntumi. Shi ne za ka ga yanzu za ka ga mutane suna yin, suna amfani da laka ana yin mutumuntumi ko na mutane na ne tabarkiya ake ce masa. To wannan wata Hausa ce tabarkiya. To wato haka, wato Allah ya ce ya halicci dan annabi Adam. Wannan shi ne bayanin asalin halittar annabi Adam. An kawo wannan ne domin a nuna wato asalin adawar da ke cikin bani Adam da shaitan, da kuma asalin abinda rayuwar nan ta gada ta rigima tsakanin gaskiya da mabiyanta da ƙarya da mabiyanta, cewa da daddan abu ne kuma tun farkon wannan jinsi na bani Adam aka fara. Saboda haka tun daga asalin halittar suka zamanto daban. Annabi Adam an halice shi daga yumɓu, daga taɓo. Saboda haka wannan ya nuna cewar ɗan Adam wato daga cikin birrai ya yi taɗauri, wato ya zamanto wani abu, wato wannan ne ya sanya shi har ya gane cewa ya zamanto daban da sauran birrai, ya zamanto mai hankali, har wannan ya sanya shi a cikin birran sai ya zamanto wato ɗan Adam. Asalinsa biri ne, chimpanzi ne. Saboda haka ya waye, ya zaƙe har ya zamanto ɗan Adam. Sauran ku da basu waye ba sun zaƙe, suna nan a chimpanzi ɗinsu. Ko su me yasa basu zama ba? Har yanzu basu waye ba, duk yanda abun nan da ake musu har yanzu basu waye su zamanto bani Adam ba su ma? Inda na'am, to kaga ƙaryar su, bakin mutum, bambancin sa da fari, bambancin bakin mutum da fari a jeans din su, bambanci a jeans din su. Shekaran jiyan nan nake ganin wanda daga cikin ƴan uwanmu wanda yake gwani ne a wannan fannin yake cewa BP bambancin 0.03% shine bambanci tsakanin jeans din da yake sanya bambancin launi ba, duk sauran ɗaya ne, da fari da baki.
so da kai babu abin da ya rusa evolution irin ilimin genetics irin genetic science ilimin genes genetic science shine ya rusa evolution dama wanda suke evolution din waɗansu ƴan tasha ne ba malamai bane Darwin ɗan tasha ne ba malami bane yazo ya kawo yasa amma saboda ya kawo abin da yake kafirci ne aka karbe shi hannu biyu da yake akwai shedan a bayan abu to wato halitta dan adam Allah halittarsa yayi kamar yanda ya faɗa mana kuma ya halicce shi daga ƙasa kuma daga dukkan ajiza na ƙasa kamar yanda yazo a hadith Allah ya dauko wannan yunkun da yayi da shi dukkan juz'i na ƙasa da fara da baka da ja duk daga cikin jinsin Allah ya hada yayi dan adam shi yasa a cikin jinsin sa suke da bambancin dabi'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adin mutane wato ma'adanai ne kowa ma'adani ne akwai wanda yake za ka ga halinsa sai ka ce jar ƙasa wani halinsa sai ka ce ƙasa mai gishiri wani kamar kanwa yake kowa da irin halinsa annasu ma'adin fa khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam wanda suke masu kyan hali a cikin jahiliya su ne zaka same su masu kyan hali a cikin musulunci idan faquhu in sun san addini wato sanin addini shine zai canza dabi'ar mutum ko da ga asalin dabi'ar ka gishiri ne zaka zama sukari da ilimin addini wal janna khalaqnahu min qablu Allah yace wal janna aljani kuma shi nan jinsi ne wato jinsin aljani khalaqnahu mun halicce shi min qablu kafin halittar bani adam kafin bar halittar insan min nari samum daga wuta wadda take daga iska mai zafi wuta ce wadda take daga asalin iska wadda take mai zafi domin as-samum ita ce iskar tsakar rana mai tsananin zafi ita ce as-samum yayin da zaka ji iska ta zo tana bugawa da tsananin zafin rana din nan to ita ake ce ma as-samum to wutar da aka halicci aljanu daga gare ta wuta ce ta iska a wata a cikin suratul rahman Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar kuma ya halicci aljani daga harshe wanda yake na wuta wato harshen wuta flame daga nan aka halicci aljan ba daga garwashi ba daga harshen wuta daga nan aka halicci aljan aljan asalin ma'anarsa shine aljin aljani wanda daga shi jinsi ne wanda karkashinsa akwai asnaf shaydanu suna daga cikin aljanu amma akwai aljanu waɗanda ba shaydanu ba aljanu musulmi ba shaydanu bane amma dukkan aljani wanda yake kafiri mai batar da mutane shaydan ne to aljanu sun kasance Allah ya halice su tun kafin bani adam da nassun wannan aya abin da yasa aka ce musu aka ce ma aljinnu aljin an dauke su ne daga al-istitar oyuwa shi yasa kaga aka ce aljanin wato dan tayi saboda a boye yake fi zulumatin sala a cikin duhu guda uku ga duhun yar goyo ga duhun mahaifa ga duhun ciki kamar yadda Allah ta'ala ya ce fi zulumatin salat ga duhun placenta bayan placenta ga mahaifa uterus bayan uterus ga cikin kuma mace shine duhu guda uku da Allah ya faɗa to wannan yasa larabawa suke ce ma dan tayi wanda yake a cikin mahaifiyarsa aljanin domin a boye yake to aljanu shi yasa ake ce musu mutanen boye Hausa suke ce musu mutanen boye kamar fassara ce ai domin aljani a wajen balarabe ai wanda yake a boye suke domin ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da kabilarsa suna ganin ku daga inda ba ku ganin su mu ba ma ganin su wadansu kuma sun ce annaru samum wato wuta wadda take as-samum ai mai saukin shiga jiki wato Allah ya yi aljani yanda yake a ɗabi'arsa daga wutar da zai iya zamantowa ba za ka iya taɓa shi ba wato ba kafir ba ne ba bashar ba ne ba za ka iya taɓa shi ba saboda sirantarsa don haka kafa ta jikin jiki ta jikin fata zai iya shiga saboda haka aljani zai iya shiga jikinka zai iya shiga wuri wanda yake wato gini zai iya keta gini ya shiga tsakanin gini saboda an halice shi min nari samum as-samum ai wanda yake da nufuz mai ikon shiga ta war kafa wacce take siririya ta siririyar kafa zai iya kutsawa ya shiga ciki saboda sirantarsa da cewa ba jiki bane tunda energy ne tunda ita wuta harara zafi ce wato energy ce ba mata bace ba madda bace wanda take da fadi da tsawo da zurfi karfi ne daga nan Allah daga ciki Allah ya halice shi to wannan kage yana daga abinda ba za ka iya gano aljani a laboratory ba din ba za ka iya measuring din sa ba saboda subtlety din sa saboda ya zama saboda sirantar sa da dikkar sa da rintsin sa da puyan sa amma kuma akwai su shi yasa wadansu suka yi inkarin cewa babu su duk wanda yayi inkarin babu aljan ya san kuma an faɗe shi a cikin alqur'ani yayi inkarin abin da yake a cikin sananne a cikin addini bi darura zai zama to yayi inkarin alqur'ani wanda ku yayi inkarin alqur'ani yayi ridda to haka aljan akwai shi duk da yake an samu wadansu malaman mu'tazila suna inkarin samuwar aljan amma aljan akwai shi saboda Allah ya tabbatar da samuwar sa Allah yace ya halicci aljan min qablu tun kafin halittar dan adam daga wuta wadda take wato mai tsananin zafi daga iska wadda take daga wutar iska mai tsananin zafi sannan Allah yace wa id qala rabbuka lil malaika katina wato ka ambata musu yayin da ubangijinka yace ma mala'iku al mala'ika su ma halittar Allah ne wanda su kuma Allah madaukakin sarki ya halice su daga haske ne kamar yanda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil mala'ikatu min nur an halici mala'iku daga haske wa khuliqal jan min marijin minna an halici aljanu daga harshen wuta wa khuliqal insanu mimma dhukira lakum an halici mutum kuma daga abin da aka ambata muku ay min tin daga yumbu daga tabo to Allah ya mala'iku su kuma halitta ne su ma na Allah ba aljanu bane waɗannan su ne jinsin halittu da Allah ya ambata mana da mutane da aljanu da mala'iku waɗansu suna cewa wai akwai waɗansu wai karubiyun al-karubiyun su ne cherubim and seraphim da wani suna cewa church in cherubim and seraphim wai waɗansu irin mala'iku ne a waɗansu irin aljanu ne waɗanda suke wai ruhanai su ne waɗanda mutane suke zuwa suna neman su wanda za su rinƙa musu hidima bayan kuma duk hanya ce kawai ta wato neman samun alaka da shaidan waɗannan jinsi mala'iku halitta ne na Allah waɗanda suke ba sa saba ma Allah abinda Allah ya umarce su suna zartar da umarnin Allah ne to Allah sai Allah ya ce ka tuna yayin da ubangijinka yace ma mala'iku inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci bashar mutum wato wanda ake taba shi saboda su kansu mala'iku wato daga haske suke dan haka ba bashar bane jikinsu albashar shine wanda ake iya shafa shi ma'ana yana da zurfi yana da tsawo yana da fadi mata kenan ko kaje yan bogo kun ce mata to ni dai ban ce mata ba wato jiki wanda yake ake iya shafa shi daga nan ne aka samu almubashara fal'ana bashiru hunne yanzu kurin bace su wato kurin gune su abinda zaka kama shi ya kama ka wannan shi ake ce ma bashar saboda Allah yake zan halicci wato basharan mutum wanda ake shafa wanda ake iya taba shi min sausalin daga wato daga tabo wanda yake mai amo min hama'in masnun daga yumbu wanda yake abin surantawa fa idan sawaituhu idan na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi nahura a cikin sa daga raina faqa'u lahu sajidin ku fadi kuna masu sujada a gare shi a cikin wannan kun ga akwai masail na farko kun ga Allah da ya tashi halittar mutum ya halice shi daga abin da yake wulakantacce tunda yumbun ma da aka halice shi daga gare shi tabo daga kasa yake wanda ake taka shi karshen al'amari ba taka shi ake ba a kasan kasa yake ba daga can sama daga wata aka kawo asalin sa ba daga kasan kasa wanda komai sai dai ya zamanto saman sa, in gini ne a saman sa ne, in dabba ce a saman sa zai tafiya, in mushi mutum din ne daga baya a saman zai tafiya, shine asalin sa. Kuma asalin nan nasa yunkun nan a bisa ma'anar masnun ma'ana al-mutaghayyir ko kuma al-muntin, ɗaya daga cikin ma'anonin masnun al-muntin ne doyi, dan Allah madaukakin sarki da yayin shi sai da ya bar shi haka a cikin wannan sifar da doyin sa da kaskancin sa. To sannan fa idza sawaitu, yayin da na nikar da shi, wato Allah ya daidaita shi kenan. Menene taswiyar? Shine Allah ya bashi abubuwan da za su tabbatar da miƙewar sa, domin ba a taba samun halitta wacce take a wannan sifar ba sai dan Adam a miƙe. Wa nafakhtu fihi min ruhi, kuma na hura raina a cikin sa. Hura rai wannan ba wai a ma'ana al'amar, wato Allah hakikanin yadda rai yake Allah ne kadai ya sani. To amma rai din ma'ana daga Allah yake, ni ma'ana daga umarnin Allah, daga al'amarin Allah, wanda shine ya bashi ya zama da shi mutum mai rai, wanda ya samu ji da gani da ikon zance da kwakwalwa mai fahimta. Waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'alla qalilan ma tashkurun, a cikin suratul sajda. Walaqad khalaqa Allah madaukakin sarki yace thumma nafakha alladhi ahsana kull shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin, ya Allah ya fari halittar mutum daga yunbu, thumma sawwahu sannan ya daidaita shi, wa nafakha fihi min ruhi ya hura ransa a cikin sa, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya sanya muku ji da gani da hankali, qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godiya. To wato Allah yace bayan yayi wannan sai ya bashi sharufta. Saboda haka me ya ba mu mutun sharuftar sa? Ba asalin sa ba, tunda asalin sa wulakantacce ne, doyi gare shi. Me ya bashi sharufta? Sharuftar da ya ba, abin da ya ba mu mutun sharufta shine taswiya, daidaita shi da Allah ya yi, daidaitawar da Allah ya yi masa, da kuma hura rai da Allah ya yi a cikin sa. Ya hura masa rai ya zamanto wato mutum da umarnin Allah, saboda haka da al'amarin Allah ne ya zamanto mutum, wanda da ya zamanto haka sai Allah ya ce ma mala'iku faqaulahu sajide, yayin da yake a cure a cikin yunbu Allah bai ce mala'iku su yi masa sujada ba, yayin da ya gina shi ya kera shi ya sanya shi ajwab gashi nan mutumin tuni, bai ce mala'iku su yi masa sallah ba, su yi masa sujada ba, sai da tukuna ya daidaita shi ya hura masa rai, sannan ya ce mala'iku su yi masa sujada. Saboda haka abinda yake asalin sa ba kyakkyawa bane, wato da umarnin Allah, da lamarin Allah, da shigar Allah cikin al'amarin sa, sai ya zamanto sharifi, sai ya zamanto madaukaki. Saboda haka yin Allah ne shine yake kawo daukaka, ba yin mutum ba, yin Allah shine yake kawo daukaka. To sai Allah ya ce mala'iku ku yi masa sujada, a cikin yin sujadar mala'iku, wannan sujada ce ta hakika, duk da yake Allah madaukakin sarki ya hana mutane su yi majunan su sujada, ya ce sujada shi kawai za a yi masa. La tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, kada ku sujada ga rana, kada ku sujada ga wata, ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su, in kun kasance gare shi kadai kuke bauta. To amma mala'iku su wannan umarnin bai zo musu ba, da aka ce su sujada ga annabi Adam, wannan sujadar ga annabi Adam ita ce bautar Allah gare su, domin umarnin Allah ne. Saboda haka ba za mu ce wannan za mu dauke shi ya kiyasi mu ce muna so mu girmama mutum to mu sai mu masa sujada, tunda an ce mala'iku su yi sujada, domin mu Allah ya hana mu yi sujada ga wani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zan umarci wata mace wani ya yi ma wani sujada, da na umarci mace ta yi ma mijinta sujada saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta. To kaga amma kasancewar bai yi ba ya nuna kan cewa ba a yi, ya nuna kan cewa mutum baya ma wani mutum sujada. Haka zalika annabi Yusuf iyayensa da ƴan uwansa sun masa sujada, su ma da umarnin Allah ne a bisa shari'ar su. Amma mu a samu shari'ar ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ga abinda kuma Allah ta'ala ya ce wasjudu lillahi, ni sujada ga Allah. to amma mala'iku da aka ce su yi sujada ga annabi Adam wannan bayani ne na girman wato da daukaka da sharufta da Allah madaukakin sarki ya bama annabi Adam a wanda ya nuna cewar ya fifita shi hatta akan mala'iku kasancewar an ce sujada akai ya fifita shi hatta akan mala'iku domin Allah madaukakin sarki ya ce su sujada a gare shi ma'ana su girmama shi su sujada ban girma a gare shi na'am sai Allah ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku gabaki ɗayan su dukkan su suka yi sujada wannan takiri ne akai takiri da kullu akai takiri da ajma'un kowanne daga cikin su yana takiri mai nuna shumul hadewa dukkanin mala'iku wannan domin a nuna wato tawayan jibril wato iblis cewa tawayan sa cewa iblis ya isa asharari domin mala'iku din nan gabaki ɗayan su ba tare da barin kowa ba sai da suka yi sujada shi yasa Allah ya karfafa yace fasajadal mala'ikatu kulluhum mala'iku dukkanin su ajma'un gabaki ɗayan su suka yi sujada da wato suka bi umarnin Allah illa iblis sai iblis iblis shine wato uban aljanu shine uban aljanu Allah ta'ala yace wa yaqulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni kaga aka ce sai iblis kana min aljinni yana daga cikin aljanu to wanda shine ya zamanto shine uban su gabaki daya an ce sujada tare da mala'iku saboda kasancewar shine uban su gabaki daya tashrifan amma umarnin ga mala'iku ne da kuma shi da yake tare da su a sama aka ce shi ma ya sujada illa iblisa sai iblis aba yaki an yakuna ma'as sajidin ya kasance tare da masu sujada yaki ya kasance tare da masu sujada su ne mala'iku da suka bi umarnin Allah ina ganin saboda an ce sauran minti biyu za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.